sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da dare. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Aisha Mu'adh ce tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa shirinmu na dare Litinin 18 ga watan Mayu shekarar 2020. Bayan an saurari cikakkun labaran duniya, za ku saurari ƙarin bayani game da rikicin da ya kaure a jihar Adamawa a ranar Juma'a ta gabata. Muna kuma dauke da rahoto kan azamar da kasar Niger take yi na dawo da 'yan kasarta da suka makale a kasashen yamma a sakamakon coronavirus. Sannan za a saurari wani rahoto kan ganawar shugaba Muhammadu Buhari da gwamnonin Najeriya don sake waiwayar tsarin tunkarar annobar coronavirus. Haka zalika, za mu kawo muku rahoto na musamman game da al'amura a yankin Arewa maso yamma a makon nan a Najeriya. Bayan nan akwai shirin wasanni da kuma nasihar watan Ramadan. Amma kafin nan bari Yusuf ya karanto mana labaran duniya.
Yayin da ake ci gaba da samun ƙarin goyon baya akan gudanar da bincike mai zaman kansa dangane da asalin annobar coronavirus, China ta faɗa a yau Litinin cewar wannan yunkurin a zarbabbiya ne kawai. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Zi Linjian, ya faɗa a wani jawabi cewar akasarin kasashen duniya na da yakinin cewar annobar na ci gaba da yaduwa. Ana sa ran wani daftari da kungiyar tarayyar Turai ta rubuta zai samu amincewa a taron hukumar lafiya ta duniya wannan makon, wanda shine shugabancin hukumar lafiya ta duniya WHO. Matakin na neman a yi bincike akan yadda annobar ta soma da kuma matakan da aka dauka a kanta. Kasar Australia tana gaba-gaba wajen ganin an gudanar da wannan binciken. Ministar harkokin wajen kasar Maris Payne yau Litinin ta ce suna bukatar ganin binciken ya zama tsakani da Allah, mai zaman kansa kuma cikakke. Muna da cikakken kwarin gwiwa akan bukatar binciken, a cewar majalisar zartarwa ta hukumar lafiya ta duniya. An sami gano bayyanar cutar coronavirus karon farko a kasar China a ƙarshen watan Disamba, daga nan ta yadu a fadin duniya. Ta kuma kashe mutum fiye da 315,000, kana fiye da mutum miliyan 4,700 suka kamu da ita. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana tsohon shugaban kasar Barack Obama a matsayin shugaba da ya gaza, biyo bayan sukar lamirin matakan gwamnatin Amurka akan annobar coronavirus da Obama din ya yi. A wani jawabi kai tsaye ta hanyar intanet, Obama ya shaida wasu dalibai da suke kammala kwaleji cewar wannan annobar ta bayyana cewar wasu da ke rike da madafan iko sun gaza, amma bai ambaci suna ba. A jiya Lahadi kuma an tambayi Trump akan kalaman na Obama, sai ya ce, duba, ai shi shugaban kasa ne da ya kasa, abinda kawai zan ce kenan, ba shi da hazaka ko kadan. Kasar Amurka dai ta zama matattara annobar coronavirus a fadin duniya, inda aka sami mutum fiye da miliyan 1,500 da suka kamu da cutar, kana mutum fiye da 90,000 suka mutu. Hannun jarin Nikki na kasar Tokyo ya rufe kasuwar yau da riba 'yar kadan, dukkuwa da labaran da suka bayyana da safiyar yau da ke cewar kasar ta shiga cikin kuncin tattalin arziki a karon farko tun daga shekarar 2010, inda sau biyu a jere tana fama da matsaloli. Haka hannayen jarin Hong Kong Swell, Shanghai da Sydney duk suka tashi da riba 'yar kadan, a inda na tafe ya fadi kasa da abin da bai kai kashi daya ba cikin 100. Murmurewar da ta leka kasashen Turai, inda kamfanin FTSE na London ya daga sama da kashi 2.6 cikin 100, kana kamfanin CAC 40 na Faransa ya cira da maki 2.4 cikin 100. Haka kamfanin DAX na Frankfurt ya yi tashin goron zabi da kashi 2.8 cikin 100. Kasuwar mai kuwa, kamfanin Amurka na West Texas Intermediate an sayar da gangar danyen mai akan $31.04, inda ya sama da kashi 5.4 cikin 100, a yayin da nau'in danyen mai na Brent na kasuwar kasa da kasa kuwa aka sayar da kowace ganga daya akan $33.70, inda shi ma tashi da kusan kashi 3.6 cikin 100.
Madalla. An gaishe ka Yusuf da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu. A ranar Juma'ar da ta wuce ne rikici ya barke tsakanin ƙauyukan Tigno, Dutse da Tino a ƙaramar hukumar Adamawa. A jiya ma wasu 'yan ƙabilu sun kashe mata biyu da suke kan hanyar zuwa Lamurɗe daga Tigno. Abin da ya sanya gwamnatin jihar Adamawa ta sanya takunkumin hana yawo na sa'o'i 24 a waɗannan garuruwa. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz.
Gwamnatin jihar Adamawa ne ta ce kafa dokar hana fita na awanni 24 ya zama dole domin daƙile harin sarika nukin da ake kaiwa a wasu yankunan ƙaramar hukumar Lamurɗe. Tun ma dai a ranar Alhamis ne aka soma wannan tashin hankali da ya laƙume rayuka fiye da 30. Ba ma ga waɗanda aka raunata wanda yanzu haka ke jinya a asibitin ƙwararru da ke Yola da ma wasu asibitocin jihar. Mr. Solomon Kumanga da ke zama da rafin yan labaran gwamnan jihar Adamawa ya koyi ƙarin hasse game da wannan dokar hana fitan da aka kafa.
Gwamnati ta lura cewa in ba a kafa wannan dokar haramta fita ba za a ci gaba ne ana kora mako ko kuma waɗannan su yi har abin ya zai wuce misali. Ganin haka shine shi mai girma gwamna kasan ya riga ya je wurin da kansa sa'annan ya umurci 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su tabbatar cewa an hana fita kuma ba za a bari suna kai hare-hare akan juna ba.
Gwamnati tana tunanin za ta kafa kwamitin bincike ne ko kuma wani mataki ta dauka kan waɗanda ke da hannu idan aka same su?
Tunda shike ba a san ainihin makasudin abin da ya tada wannan rikici ba. Yanzu gwamnati ta umurci rundunar 'yan sanda da su je su gudanar da cikakken bincike a kawo musu rahoton abin da ya wakana. Bayan haka ne za mu tabbatar ko gwamnati tana da niyyar kafa wata kwamiti.
Kamar wani tallafi ita gwamnati za ta ba wa waɗanda yanzu haka suka shiga halin tagayya yara a garin da ma wasu ƙauyuka da aka hari da kuma waɗanda suke asibiti yanzu.
Gwamna ran nan da ya je akwai wasu mutanen da suka fita daga gidajensu sakamakon cewa an kokona kuma shi mai girma gwamna ya ɗauke su ya kawo su zuwa lafiya a nan kuma a wata firamare aka ajiye su aka tabbatar kuma za a lura da su sa'annan kuma shi sakatarin gwamnati na jiha Malam Bashir Ahmad ya yi ziyara a asibitin ƙwararru na Yola inda majinyata suke waɗanda suka taso daga wannan yanki kuma ya an ba da umarni za a ba su tallafi da kuma za a lura da su ta wajen magani da ba abinci.
Kuma koma da menene fata shine Allah ka ƙoshin wannan tashi-tashi hankulan da ke faruwa a wannan yanki. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ne ta bada sanarwar kwashe 'yan kasar ta kimanin mutane 2,000 daga cikin waɗanda suka makale a kasashen ƙetare a sanadiyar annobar coronavirus a wannan lokaci da zaman gida ke ƙara tsawaita a wasu kasashe. Daga Yamai, wakilin muryar Amurka Suleiman Mune Barma ya haɗa mana wannan rahoto.
Le gouvernement a entrepris plusieurs actions essentiellement sur le rapatriement.
Da yake bayani a gaban majalisar dokokin kasa a ƙarshen mako, ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kalla Hankurau ya bayyana cewa gwamnati ta kaddamar da ayyukan jigilar 'yan Nijar ɗin da suka makale a waje sakamakon annobar corona. Haka zalika wannan shiri ya ba da damar walwale matsalolin al'ummomin kasar da matakin rufe iyakoki ya hana musu dawowa gida.
Jusqu'à hier 1817 Nigériens.
Ya ci gaba da cewa zuwa jiya gwamnatin ta Nijar ta maido 'yan kasar akalla mutane 1817 da suka buƙaci a kwashe su daga ƙetare zuwa gida, yayin da dai bangare wasu 'yan kasar ke nuna alamar har yanzu ba sa ra'ayin a dawo da su. Tun a washegarin barkewar annobar cutar coronavirus, kungiyoyin kare haƙƙin 'yanci rani ke kiran hukumomin Nijar su dubi halin da 'yan kasar ke ciki a ƙetare da idan rahama. Sabili kenan shugaban kungiyar Shimed Manu na Bara Hamidu ya yaba da wannan yunkuri.
Wani ran da bai yi aiki ba a rana ba za a biya shi ba. Wani karatu yake yi wanda duka wannan cutar ta coronavirus ta sa komai tsaya sai mutane su samu kansu a cikin wato halin kakanika yi wanda ya je wa cikin wani yanayi wanda ai a kwanakin baya akwai kungiyoyi da yawa na ƙasa ƴan jamhuriyar Niger da ke waɗannan ƙasashen da suka rika jan hankalin gwamnatin Niger akan ya kamata ta ɗauki matakan da suka dace. Duk da dai ya zo a makare za mu iya cewa mai alhamdulillahi tunda an ka fara wannan aikin muna jinjina musu don su ci gaba da ɗaukar matakan da duk suka dace don kare 'yan ƙasar Niger da ke a cikin sassa na duniya wanda wannan matsalar ta coronavirus ta rutsa da su.
Gwamnatin ta Niger ta jaddada aniyar ci gaba da maido 'yan ƙasar da matakin rufe iyakokin ƙasashen waje ya tilasta wa zama a waje sanadiyar annobar COVID-19 ɗin da ta addabi duniya a yanzu haka. Yayin da a nan cikin gida aka sassauta da dama daga cikin matakan da aka shimfiɗa a washegaran ɓarkewar wannan annoba saboda abinda hukumomi suka kira alamun samun sauƙin cutar ta corona. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sule Mummuni Barma. Sai kuma fadar gwamnatin Najeriya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana ta yanar gizo da kungiyar gwamnonin Najeriya domin duba matakan yakin da kasar ke yi da cutar coronavirus. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwa cewa shugaban Muhammadu Buhari ba zai yi bayani ga 'yan ƙasa ba kamar da aka shirya, amma kuma ya yi wata ganawa ta wayar tarho tare da wakilan gwamnoni na tarayyar Najeriya domin duba batutuwan da suka shafi yaƙi da cutar COVID-19 da bunƙasa tattalin arziki da kuma duba hanyoyin da za a inganta mu'amala da al'umma ganin irin wahalolin da COVID-19 ta haddasa ga rayuwar al'ummar ƙasa. Daya da cikin gwamnonin da suka gana da shugaban Muhammadu Buhari shine gwamnan jihar Jigawa, Gwamna Abubakar Badaru, wanda ya yi mun ƙarin haske dangane da yadda ganawar tasu da shugaban Buhari ta kasance inda yake cewa.
Mun gana da Buhari kuma an tattauna abubuwa da suka shafi ƙasa, kuma babban magana ita ce ta magana COVID-19 na yadda za a samu haɗin kai sosai tsakanin abin da gwamnatin tarayya take da jihohi suke, wanda ya ba da umarni cewa da mu da 'yan task force ɗin su mai ta aiki tare mu tabbatar cewa an samu cikakken haɗin kai na yadda za a yi aikin na ɗaya a junanmu mu a jihohi da kuma mu da federal government ɗin da gwamnatin tarayya. Wannan umarni ya bayar yau kuma daman can muna ɗan tuntuɓar su kuma za mu ci gaba da magana da su na tsare-tsaren da za a yi na gaba. Sannan mun yi maganganu da kan jami'an tsaro na su ma a taimaka da ɗaya musu magana domin daɗa kare wannan tafiya da ake tsakanin jiha da jiha wanda kuma ci jiha ta kulle, wanda kuma bayan kawai zai musu magana na yadda za a ƙara ƙaimin rage wannan saboda kowa yana ƙoƙari ya kare yaɗuwar ta jiharsa. To in kuma ana shigowa ana fita wannan abin contact tracing ɗin da yadda za a bi mutanen zai yi wuya.
Amma ba ku damuwa cewa ana samun bambancin tsare-tsare na aiwatarwa kuma ba bai ɗaya ake yin sa ba? Wasu gwamnoni suna bari ana zuwa sallar juma'a ko sallar wato jam'i, wasu gwamnoni sun hana, wasu gwamnoni ma sun bari ana yawo, wasu gwamnoni sun hana, kamar babu jituwa bai ɗaya wanda za a yaƙi wannan cutar.
Kamar yadda ka sani mun tattauna wannan kwarai kuma shi yasa aka ce a zauna da su 'yan gwamnatin tarayya domin su suka san kamar su 'yan CDC ɗin sun san matsalolin yaɗuwar cutar. Kuma kamar yadda ka sani kowane jiha yana ɗaukar tsarin da ta dace da shi, wannan yasa za ka ga wasu jihohin suna rufe jihar gaba ɗaya, wasu kuma wuraren da aka samu matsalolin suke rufewa su sun yi maganin abin sannan su buɗe. Wannan ya sa za mu kira mitin na gwamnoni daga tattaunawa domin a samu fahimtar juna kuma a samu tsari iri na bai ɗaya da kuma yanayin yanda za a tafi da lamurrukan. Kamar yanzu haka ana ta maganganu a kan sallar Idi wanda shi ma za a ɗauki shawara ta ƙasa gaba ɗaya wanda zai haɗa da magana da sarkin musulmi da sauran sarakunan musulunci domin a sami shawara ta bai ɗaya na yanda za a bullo a lamarin insha Allah.
Wannan ta kawo magana malaman addini, yaya gwamnoni suke fama da matsin lambar da ake samu daga wani wasu malaman addini cewa a ci gaba da yin sallar ibada saboda an ga kamar waɗansu jihohi sun bari ana yi, wasu ba su bari ba?
wannan kowane jiha yana magana da suna sa malamai kuma abin da ya faru a jihar shi ake dubawa. Kamar ne a jihar ta yanzu lokacin gaman 8 ne ko 9 suka sami wannan su muka rufe ba duka jihar ba. So wurin da ba shi da matsala ba mu rufe shi ba. To kowane gwamnati yana duba yanayin lamarin. Mun abu ya tsamari su da kansu malaman suna faɗa cewa ya kamata a dokar sun ga abin ya yi sauki sai su ce to a sauƙaƙa.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Abubakar Badaru a tattauna da ne da shi Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
An gaida Umar Faruk Musa. Domin jin muhimman labaran da suka fi ɗaukan hankali a cikin makon jiya a yankin arewa maso yammacin Najeriya, Sani Shu'aibu Mulumfashi ya haɗa mana wannan rahoto na musamman.
Yanzu zai fi da rakotun kimanin misalin ƙarfi tara da dare muke jin harbe-harbe ruwa tsohuwa da sabuwa aka kuma sanar da hukuma a matsayin ta kawo dauki an to sai muka jin wancan jirgi ya zo ya wuce daidai lokacin da suke ruwa suna operation a ranar ɗaya sai su je gari biyar.
Sunana Khalid Adamu Basa local governance abinda ya addabi yankinmu ɗan kidnapping ɗin nan. So akwai annanmu da za su yi aure a nan ƴan kara ana bibi ɗaurin aurensu haka suka zo har cikin gidan suka ɗauke mana su an gama wannan da kwana biyu. Kuma su tiri suka sake zuwa suka ɗauki mutum.
Sai yanzu garin da yake daga bakin watsari idan ka yamma za ka samu gari wanda yake ɗauke da waɗannan ƴan sanye da kayan sojoji ba wai da wani abu ba da bindigoginsu. Yanzu haka in aka yi ta wajen garin nan sai ana yi su suna taya wa da bindigoginsu ba noma ba zai yi ba. Tsakanin sun je bakin yanzu akwai wani kusan ma profesa ne sun kashe shi a bakin.
Wasu kenan da wannan iftila'i na mahara ya shafa azantawan mu da su ta wayar tarho. Kan hakan ya sanya na zanta da shugaban masu jaye a majalisar dokoki ta jihar Katsina wanda ke wakiltar karamar hukumar Rimi Honorable Abubakar Suleiman Abukur.
Lokaci abubuwa na ta faruwa ƴan kwanakin nan mutane na ta korafi amma ma hadi da kunci
tsakanin da Allah wannan magana haka take matakin ani majalisar jiha mun yi shawara kuma mun nemi ita za a yi mai girma kuma ne ya ba da dama a buɗa mu mutane dama domin su kare kansu saboda muna ganin an samu eko ko ainihin filuwa daga gwamnatin tarayya da jiha ila saboda dokokinsu suna da sauri ana samun tsaiko ba gazawa ba ce tsaiko in abinda ya kamata a yi a lokacin ba za a yi shi ba sai ɗaya lokaci ila saboda dokokinsu suna ba su dama sai sun tambayo sun biyo wasu ka'idoji kafin su je su yi approaching waɗansu abinnan sai to saboda haka muke ta ƙoƙarin ma mu encouraging jiharmu domin a yi kaman wanda ya gudu suka yi a mota kuɗin nan biyu wani abu ya kamata ƴan sandan jiha yanzu su ba za su jira ba da abu ya kan sun san za su taso su taso ma waɗannan mutane hana su abin da su su yi kafin jama'a su rasu. To amma dai muna samun matsala da wannan saboda ana ta kallon kaman za a yi ma ainihin jama'a tsaro kisha shi sabbi sadda muka tayar gwamnati neman wannan sai a nuna mana cewa ba zai yi ba in ka wannan ba zai yi ba to ya kamata a ce shi kai shi chief of army staff wani babban general ya taso daga Abuja ya dawo Kano ya zauna a yi approachin wannan abin kamar yadda aka mai ɗin Boko Haram don yaƙi ne suke da mutane yaƙi kuma na sunku.
To yanku na 'yan majalisa kuna iya gabatar da wani abin da zai tilasta yin hakan?
Gaskiya ne ka aida a ce muna da iko da za mu yi doka da su mu kaɗai muna iya cewa ma a yi 'yan sandan jiha ta Katsina. To amma in muka ce a 'yan sandan jiha doka ga abin ya yi karo da ainihin kundin tsarin Najeriya amma abin da za mu iya yi shi ne wannan irin wanda aka yi na kuna Abuja. Ko rijiyar ko state board wanda yake kama da state police inda a ce za mu yi dokar da za a ba mu dama mai ɗan sandan jiha to yau zuwa gobe na tabbatar maka za mu yi wannan doka mu kai kuma gwamnati zai sabata mu.
To amma ai gwamnati yana cikin kungiyar gwamnoni na arewa su 19 da ba su yi wani mitin makamancin wannan ba na batun a samu regional din ba.
Akwai wannan mitin amma wannan sun na nan tsara arewa ce baki daya. To yanzu mu kaga ai muna maganar Katsina ne kowane lokaci ana kai hari kidnappers suna ibar jama'a sai da su ce sai an ba su kuɗaɗe ya kai ga duk wani wanda ke da duwan sun da iya kwana kawai duk wani wanda ke da jihari ba zai iya zama inda babu police station ko wani abu kusa da shi ba kuma aka mai ɗauki haka saboda haka wancan maganar da suka yi ila tana yi wa long term planning wata abu ne wanda zai ɗauki lokaci mu ko muna neman abin da za a yi cikin sauri domin a taimaki al'ummarmu.
Amma kunye kaman kungiyarku kaman ku shugabannin kwamitocin kin majalisa aje a karkashin jagorancin kila speaker a sami shi mai girma gwamna a ƙara nuna mai mahimmanci da kuma bukatar da ke akwai na a gaggauta kawo ɗauki ga waɗannan abubuwan da suka shafa.
Gaskiya mun yi ba ɗaya ba ba biyu ba, mun je da shugabanci mun yi kana zuwa majalisa mun yi korowa a gidan talabijin da gidan rediyo akan maganar bukatar cikin sauri a ɗaukan wannan abubuwa. To amma abin da muka fahimta shi kanshi gwamnan akwai inda zai iya kaiwa. Saboda irin bayanan da muke da shi mun fahimta cewa duk inda anayi zai iya kaiwa akan wannan maganar security ne ya yi. Wani lokaci muka ji muna bayani da shi kan maganar security zai tsaye yana kuka. Kaga abu ya fi ƙarfin abin da kake tunani kenan. Abin da kaɗai za mu iya yi mu ce maka ma jihar shi ne wannan ƙaramin abin na mai kama da amote kuɗin nan wanda ainihin za a yi ba su local vendors.
Amma wani abu guda da wasu da na zanta da su suke nuna cewa da rani kiri-kiri ana ganin su kwance ƙarƙashin. Bishiya ba wani wanda zai iya ce masu komi ba kuma ruwansu da kowa sai dai kawai duk yadda suka tashi fita sun san inda za su je kuma ba wanda ya iske ya tare su.
Ai abin da muka sani ba Rashabu wannan abin ya wuce inda ke tunani inda ma suke yanzu ina tabbatar maka ina maganar Boko Haram da aka waro ta Maiduguri. Ka san a lokacin Maiduguri mutanen sun san su suna zaune da su cikin unguwa amma ba su iya faɗa wa mutane yau kana cewa ga wani gobe za su aka kashe ka.
Kamar yadda ka faɗi din lokacin da aka zo aka yi sasanci da kuma sojoji din nan suka zo suka kawo masu farmaki suka ce gidajensu da aka rushe sai an biya su sun ma yi zargin cewa gwamnati tana kokarin ta biya su. Shi nan wurin ba ku ga kamar gwamnati ta ba da kai ba ne gare su.
Gaskiya wannan maganar ta ka haka take. Gwamnati ta ba da kai amma ta ba da kai da tunanin cewa idan ta yi haka kuma da zaura lafiya. Amma ina tabbatar maka a shawarar da muka yi da gwamna wannan magana da kanka na sasanci an riga an yanke tsakanin mu. Babu wani magana a tsara ba su duk ba su na gudan an yi musu duk abubuwan da suke da wancan karin da gwamnati ya cikin daji tare da mu. Ni muna da su kuma babu wani abu da
a wancan karan an biya sun koko dai yanzu wannan din ne da aka yi na baya-bayan da suka ce sai an biya su bannan da aka yi masu kana za su abin da.
Wannan na baya-bayan ba a biya su komai ba wancan karan da ya yi da gwamna ya je shi ma da ya ce abubuwan da suka faɗi suna da yawa. To akwai abubuwan da aka fara waɗanda za su yi. Mafi yawan su gaskiya a yi ce amma tun da aka samu wannan matsala mu a mulki kuma da suke da fata kuɗin jihar ta tsana. Kamar wani mutane ba arziki bane ba.
Honorable wani abu guda da mutane ke ta tunani shine cewa jihar Katsina ita ke da shugaban kasa ga kuma gwamna ga kuku ƴan majalisa shin babu yadda za a iya yi a san yadda za a yi da waɗannan mutane na kawo ƙarshen wannan abin domin abinda mutane ke ta faɗi kenan wasu ma har sai da suka yi korafin cewa ba a ma zuwa a ma ɗan masu ɗan jaji da shauransu haka nan.
To gaskiya haka ne sani da ka ga ai shi matsala wanda ke tare da ita shi ya san yadda yake manage. Wanda ko ke hargita ne su gani ke kamar bata kai ko bata kai zahiri abin da ke da ne ba kaba mutuwa ce ba ka sanin zahiri ta sai san ka ko baban ka ya mutu ko mata ka san za ka san yadda wannan abu yake. To amma har da haka a matsayin gwamnati na mai kare haƙƙin al'umma mai tabbatar da cewa akwai tsaro domin zauna lafiya tsakanin ga Allah an samu gazawa gwamnati a wannan dai karni. To amma muna fata daga ji zuwa yau zuwa shekarun jiya muna ganin alamu ko muna ji a jikin cewa gwamnati tarayya ta aiko da ani makarrabai amma zuwa nan kwana ɗaya biyu kila za mu yi a sai su magani ko gwamnati ta dawo kan hayyacinta yadda za ta taimaki al'ummar jihar Katsina a yadda su cikin wannan kanki.
Shin kun sanya iyayen ƙasa duk da cewa guda Allah ya bashi lafiya yana kwanci asibiti sabili da lalura da ke ɗan damun shi?
Ƙwarai da gaske. Iyayen ƙasar mu baki ɗaya sun san hannun da muke ciki tun farkon wannan abin mun samu mai martaba cikin Katsina. Mun magana da shi shi ma na da feeling yana ba da information tun sanda aka samu matsala daga. Ba tsar aka kawo gawawakin nan wanda ainihin shi martaba ya shiga a wuce ya nuna mana rashin jin daɗinsa shi ma har hawaye ya yi kan abin da yake faruwa a ƙasar nan. Ma tun lokacin ya ɗauki matakan duk da ya kamata yi shi ma aka sakin daura tun kafin wani abu ya faru da shi shi mun ce wurin shi a sakin sutushen baki ɗaya mu mun gaya mashi abin da aka ci ya ƙara ba da shawarwari kuma mu da su baki ɗaya muna ƙoƙari domin a yi reaching out wato shi kai shi shugaban ƙasa ya sani saboda su suna da dama su sanar da shi cikin lokaci saboda ainihin.
Amma ina mafita game da wannan al'amari.
Wallahi mu in za ka tambaye mu mai ta abu biyu. In za a iya fast-track maganar state police a bamu dama mu yi in zai yiwu. Idan ba zai yiwu ba shugaban ƙasa ya yarda cewa kan tsada cikin yaki. A zo yadda aka wo Maiduguri a yi mata.
Ƙarshen rahoton kenan Sani Shaibu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A kai da Sani Shaibu Malumfashi. Masu sauraro, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A duk lokacin da ake so za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu ko kuma a bibiye mu akan kafar sada zumunta na Facebook, Twitter ko Instagram. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gargaɗi ‘yan wasan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke fafata gasar Bundesliga ta ƙasar Jamus da su kiyaye dokokin da aka shata kafin dawowa fafata wasanni bayan dogon hutu da aka yi sakamakon annobar coronavirus. Wannan dai ya biyo ne bayan da wasu ‘yan wasan ƙungiyar Hertha Berlin suka saba wasu daga cikin dokokin a yayin da aka dawo fafata gasar a ƙarshen mako. An sharɗanta tabbatar da dokar bada tazara a tsakanin jama'a a lokacin wasannin da ake bugawa ba 'yan kallo. To amma 'yan kungiyar ta Berlin sun saba dokar a lokacin bikin murnar nasarar da suka yi ta doke Hoffenheim da zunzurutun ci 3 da nema. Hukumar shirya gasar ta Bundesliga dai ta ce ba za ta ɗauki matakin ladabtarwa a kan lamarin ba. To amma dai ta yi gargaɗi a kan tsare bin dokoki a nan gaba. An ba da belin ɗan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Callum Hudson-Odoi bayan da aka kama tare da tsare shi da safiyar jiya Lahadi. An kira 'yan sanda ne a wata unguwa a birnin London domin bada rahoton wata mata da ba ta da lafiya wadda ta yi zargin an yi mata fyaɗe wadda kuma aka garzaya da ita a asibiti. An cafke Hudson-Odoi a wurin da lamarin ya auku. To sai dai an bayar da belin sa bisa sharaɗin ya kai kansa a wata rana da aka shata a daidai lokacin da ake ci gaba da bincike akan lamarin. Kungiyarsa ta Chelsea bata ce komai ba ya zuwa yanzu a kan lamarin. A Ingila ɗin kuma an baiwa kungiyoyin da ke fafata gasar Premier dama da su dawo filin Atisaye na ƙananan rukunoni daga gobe Talata a zaman wani sashe na tsare-tsaren dawowa fafata gasar da aka ɗage sakamakon annobar coronavirus sannu a hankali. To sai dai duk da haka an umarci 'yan wasan da su tabbatar da tsare ba da tazara a tsakaninsu. Hukumar gasar ta Premier ta shata ranar 12 ga watan Yuni a zaman ranar dawowa fafata gasar. To amma kuma ana hasashen cewa akwai yiwuwar ƙara dawowa baya da lokacin. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na albarkacin wannan wata mai tarin albarka ga nasihar matasa kan tasirin azumin Ramadan.
Sunana Sani Malam Hamus da magarin Nijar a gami da al'amari wannan na azumi da gashi ya zo kusan ƙarshe. To sai mu ce alhamdulillahi shi azumi yana koya mu wasu halayya wanda suka sha bamban kenan. Shi wannan dama ce kaman jama'a ta samu gaba daya musamman ma matasa su ne ya kamata a ce wannan su yi amfani da wannan damar zuwa ga wayansu abubuwa da mutane suke yi wanda kaman da suna da wahala bari. Kenan yanzu kaman dama ce ta samu abinda kai wajen awa kusan 14 baka yi ba, kenan kana iya kauce mishi kaman horo ne, tunda Allah shi kadai ya san irin ni'imar da take cikin azumi. Shi yasa ma ya farlanta mu shi saboda dan mu samu koyi da wayansu abubuwa da muke yi kaman na kurakurai wanda muke ganin ko muna so mu bar su mun kasa bari. Kenan azumi dama ce mu anhwana da wannan farlar ta azumi mu samu bar wannan abubuwa. Jan hankalin da zamu ma matasa muke ma kanmu gaba daya kaman akwai munanan halayya da muke yi kaman masu wani haraka na wani shaye-shaye abu ne wanda ya kamata su bari. Kaman kuma matasa ya kamata mu anhwana kaman za a samu mutane ya a cika dare maimakon mutum a yi ibada Allah sai ga isko ko ana wata course ko azo ana wani kallon tele kuma da sai a wuni ana barci. Shi kuma farlar azumi ya kamata duka daga wunin zuwa da ran ko ina rahama ce farkon shi har zuwa karshen shi, babu wani lokaci da aka ce an ware. Matasa wannan kalubale ne gare mu na in muka yi bari wannan azumi ya huce abubuwan da muke yi na kaman na kurakure mu bari ba, to wallahi abinda mu bari ba cikin wannan azumin, to in azumin ya huce ba mu iya bari ba. Kenan mu yi anhwani da wannan azumin mu samu duk wani abubuwan da muke ubangiji Allah ya taimake mu kemu mu bari. Allah ya daidaita mu sakan hanya mu daidaitiya.
Masauraro duka abin da ya sa waka kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labarai sai Julie Letters Question da ta jagoranci shirin ta injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azzam ke cewa kwana lafiya kuma a yi sahur lafiya. مع السلامة.